Sasha Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, gwamnan Republican mai ci a Kentucky Matt Bevin ya yi ja-in-ja da abokin karawarsa na Democrat wanda ake ganin shine lashe zaben. Bayan haka ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana bibiyan ba da haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar IS, wato Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraishi. Bayan haka shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata a kawar ko kuma a shafe masu safarin miyagun ƙwayoyi na ƙasar Mexico kwata-kwata a ban ƙasa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger suka koka akan shirin sasanta jam'iyyun siyasar ƙasar. Bayan haka za ku ji rahoto akan kiran da al'ummar garin Miyango a jihar Filato suka yi ga hukumomi akan su binciko waɗanda suka kashe mutane sama da 20 a wata makaranta shekaru 2 da suka wuce. Za ku mu sake komawa jamhuriyar Niger ku ji yadda 'yan kasuwa ke ci gaba da kokawa akan yadda matakin rufe iyakokin Najeriya ya shafi harkokinsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan Republican mai ci a jihar Kentucky Matt Bevin ya yi na ja-in-ja da abokin karawansa na Democrat a cikin dare jiya Talata yayin kirga kuru'u duk da taimakon da ya samu daga shugaban Amurka Donald Trump. Bayan kirga kusan dukkan kuru'un a Kentucky, Andy Beshear na Democrat ya samu kashi 49.2 cikin 100, yayin da Bevin ya samu kashi 48.8 cikin 100 na kuru'un, lamarin da ya sa Beshear ya ayyana samun nasara, yayin da shi Bevin kuma ya kyamun cewa da shan kayi.
Tonight, voters in Kentucky sent a message loud and clear for everyone to hear.
Beshear na Democrat ya ce a wannan dare masu zaɓe na Kentucky sun aike da saƙo mai ƙarfi kuma kowa ya ji abin da suka ce. Saƙon da suka aike na cewa zaɓenmu ba batu ne na ɓangaren dama ko hagu ba, har yau dai sun maida hankali ne akan daidai da kuma rashin daidai. A nasa ɓangare, gwamna mai ci na Republican Matt Bevin cewa ya yi.
We want the process to be followed and there is a process. We know for a fact that there have been more than a few irregularities. They are.
Yace muna so abi tsari kuma akwai tsari sosai da ya kamata abi. Mun san cewa akwai magudi da dama da aka tabka a zaben. Akwai hadin baki sosai a wannan zaben. Lalle akwai wannan batun. Ya wato yace yaya aka yi su? Guda nawa aka yi? Menene tasirin su? Idan har hakan ya tabbata, to doka kuma za ta yi aiki akan su. A wani gagarumin batu da biyu bayan zaɓen na jiya Talata, 'yan Democrats sun samu wurin jayi a majalisun dokokin jihar Virginia a karon farko bayan shekaru 20, wanda za su yi aiki tare da gwamnan jihar wanda shi ma ɗan Democrat ne. Ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana bibiyan ba da haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar IS Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi. Kafafen yaɗa labaran IS a jiya Talata sun baza hotuna da dama na mayaka daga ƙungiyoyi masu alaka da ISIS da suka yi mubaya'a da sabon shugaban Al-Quraishin, ciki har da hotuna 16 daga ƙungiyar Khorasan Region IS a Afghanistan. Hotunan sun nuna ƙungiyoyin mayakan daga wurare da dama ɗauki da tutocin IS suna cira hannaye da bindigoginsu, kana suna ɗaukar alkawari na bada haɗin kai ga sabon halifar wannan ƙungiya ta IS. jama'an leken asirin Amurka da na kasashen Turai sun dade suna wato da suka ayyana reshen IS a Afghanistan Khorasan kungiyar da ta'addanci mai karfi kuma tana kaucewa samame da Amurka da kuma dakarun Afghanistan suke kai mata a duk lokacin da ake yaki da ita. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce dole ne a kawar da duk masu safarin miyagun kwayoyi a ban kasa na kasar Mexico wanda yake nuna cewa sun halaka wasu ƴan Amurkawa ko kuma matan Amurkawa guda tara da wasu kananan yara a arewacin Mexico. Masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne wurin auna mutanen da ke cikin motan kiran SUV a matsayin abokan gabansu na wata kungiyar masu harkar miyagun kwayoyin a cewar jami'ai. Trump ya faɗa a cikin wani sakon Twitter cewa idan Mexico tana buƙatar taimako wurin kakkaɓe waɗannan dodannin, to Amurka a shirye take ta bada wannan gudunmuwa kuma ta shirya ta shiga wannan batu dumu-dumu kuma za a ga aiki da cikawa. Trump dai ya bada tayin yin aiki tare wurin yaki da masu harkar miyagun kwayoyi. Sai dai shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya yi fatali da wannan shawara, yana mai cewa a baya gwamnatin Mexico ta yi amfani da sojoji wurin wannan yaki amma kuma ba a yi nasara ba. Ya ce babban mataki da za a iya ɗauka da shi ba zai wuci shiga yaki da su ba. Lopez Obrador na Mexico ya tattauna da Trump ta wayar tarho a jiya Talata, inda ya gode wa shugaban na Amurka da ta yi na yin aiki tare domin yaki da waɗannan miyagun mutane. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Iran ta faɗa a yau Laraba cewa Iran ta saka akwati mai ɗauke da kilo 2,000 na sanadaran uranium a cikin inda take kira makaman nukuliyarta domin ta fara amfani da uranium a cikin harsashenta. Wannan shine sabon mataki da Iran ta ɗauka da ya saba wa yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wacce ta kulla da manyan ƙasashen duniya akan takaita ayyukanta na nukiliya domin a ɗauke mata takunkumin tattalin arziki da aka azamata. A ƙarƙashin tsarin aiwatar da yarjejeniyar an baiwa Iran dama ta saka mashinin sarrafa uranium guda 6 inda take kera nukuliya, amma kuma ta yi amfani da 2 a ciki kacal ta ajiye guda 4 saboda ta yi aiki ba tare da ta saka uranium a cikin harsashenta ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito wani wasu kalamai na mai magana da yawun hukumar sa ido akan makaman nukuliya na Majalisar Dinkin Duniya cewa masu aikin binciken hukumar da sun isa Iran kuma za su bada labarin ayyukan abubuwa da suka ga ana gudanarwa zuwa ga helkwatan hukumar sa ido na nukuliyar. Sunan shugaban ƙasar Sierra Leone Julius Maada Bio ya yadu a kafafen labaran ƙasa da ƙasa yayin da ya ayyana dokar ta ɓaci akan yawan fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da ake wa mata a farkon wannan shekara. Peter Clotin na muryar Amurka ya tattauna da shugaban ƙasar da uwar gidansa Fatima Maada Bio a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a kwana-kwanan nan akan batutuwan kare mata da 'yan mata a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Shugaba Bio ya ce ana samun nasara wurin kyautata rayuwar mata a cikin ƙasar saboda an ɗauki lamarin a matsayin hanya ɗaya tilo da za a bunƙasa tattalin arziki da kuma kiwon lafiya a ƙasar. Shugaban ya ce idan suna so su ci gaba a matsayin ƙasa ta duniya wadda mata ke da rinjaye, to dole ne su musu adalci kana kuma a ɗauke su da muhimmanci a kuma saka su a cikin manufofi na cimma ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da ci gaba. Ya ce lallai ne mu tabbatar da suna taka rawan gani da kuma bada gudunmuwa a ƙudurorin ci gaban na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mako daya bayan da bangarorin siyasa a jamhuriyar Niger suka bada sanarwar amincewa shirin kafa wani kwamiti da nufin warware takaddamar da ke tsakanin su akan maganar tsare-tsaren zabukan shekarar 2020 da 2021 da ke tafe, kungiyoyin fararen hula sun koka akan abin da suka kira rashin adalcin da aka nuna wajen rabon kujerun wakilcin wannan kwamiti. Saboda haka, shugaban kawancen kungiyoyin Rosen, Alhaji Abdu Mamman, yayi kira akan a gyara wannan kuran. Ga hirar da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma yayi da shi.
Shi kwanciyar hankali ya yi komai duniya. Dan inda babu kwanciyar hankali babu iko. In babu kwanciyar hankali komai baka yi. To mu ga namu gani ya yi daidai ai wannan sulhun. Ya yi daidai kuma a sa duka ƴan ƙasa bangare-bangare kowa shi toshi ba nashi ra'ayi. Amman taron nan in za a yi shi ai da wajiya. Ga abun da za a tattauna bisa gare shi. Kai mun irin na conference national wata nawa an ka kare kun ga yadda democracy mu ta zama
kana ganin za a iya samun fahimta tsakanin bangarori musamman da yan siyasa
insha Allah kare ya gaji zo mu gaji ne masu iko su sun gaji su ma kana dawo sun gaji wangar kicin da aka yashi kowa kai ka talaka ma abu yashi su to dole a shirya
wasu yan kasa na korafi akan cewa an yi rabon kura wajen maganar ranta wa mutanen da ya kamata su wakilci bangarori ko kuma kungiyoyi shin ya kake kallon wannan korafi
daidai ne mu kamar yanzu in ka dauka wajen kungiyoyin harahulla mu ba mun adalci ba in ka duba ga yawan mu ga kuma duka kokarin da muka ne muna kawowa na azumna lahiya na cigaban kasa sai yanke a ce a wuri uku za a ba mu kuma cikin wuri uku din ga an ɗebe wuri guda an ba mata sauran kungiyoyin daga wanda adda 5 sai wanda adda 10 mu ga namu gani ba mun adalci ba ya kamata a ce wanda an ka dauki 10-10 ko ina mu kuma a ce mu ka mutun 10 ba yi mu matasa adalci ba dan ya kamata a sa matasa mata ma ba musu adalci ba ya kamata a ce kamar wanda mata suke da a ce an samu mace 5 or 6 cikin wannan taron tunda ba tilas bane kan siyasa su ka mata wani bi ma ba su kai mata in ka duba sai NDP da kan za ka samu mace guda ko 2 cikin gudan taron kenan a ba mu 10 mu shirya kanmu gwamnati kai shiga cikin tsarin mu
yan adawa a baya bayan nan sun kwatanta cewar akwai bukatar su ga shugaban kasa ya shiga cikin wannan tafiya dumu-dumu a maimakon a sa wasu su jagoranci wannan al'amari
shi shugaban kasa ba yanzu na kamata shiga ba shi uban kowa ne shi bari gwamnati shi tafiyar da aiki in aiki na taya daidai abinda an ka susuke sai a kawo mishi sheki shi nuna ya yarda ko bai yarda ba amman shi ce ma gwamnati shi aiki da gaskiya shi adalci abinda za a tsara da shi yayi
za ta yi a dukkan bangarorin nan adawa ko masu linjaya a samu waɗanda sun fi son ta cakule ko kuma a yi ta jayayya dan watakila a haka su za su fi samu abinda suke bukata
kasan ba a ce duka mutane ko ne ce ya yarda ana samun waɗanda gazakkuwa don saboda su ɓata abun amma abinda muka fata dai duk wanda ya taho da niyyar shi ɓata wannan taron Allah Ubangiji kai bai sa Allah Ubangiji ya sa ƴan ƙasa da daman su gane da dole sai mun kama kanmu da kanmu mun kama juna yannan na ƙasa muka ci gaba
Allah a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma zamu je Najeriya matasan yankin Miyango da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato sun buƙaci hukumomi su bankado waɗanda suka kashe wasu mutane su 29 a wata makaranta shekaru 2 da suka gabata wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
matasan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi suka zauna a mahaɗar sakatariya ta jihar Filato suka ce sun fito ne don su nuna juyayi kan kisan ƴan uwan nasu a ƙauyen Kidoro da kuma jan hankalin hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen gano waɗanda suka aikata kisan David Shinge wanda ke matsayin shugaban matasan Miyango yace tun lokacin da lamarin ya auku ba su samu wani bayani daga hukumomi ba
babban abin da muke nema daga hukuma shine a yi gaskiya a hukunta waɗanda suna da alhakin kisan kuma mu tabbatar cewa an tsayar da hare-hare da kuma rashin zaman lafiya na biye kuma mu samu kariya saboda mu samu zaman lafiya a garinmu
shi ma sakataren watsa labarai na kungiyar Zango Lawrence yace suna buƙatar adalci ne
muna kiran gwamnati ta san adalci musamman shi gwamnatin Babu Buhari wanda ya alkawari ya ganda cewa an yi adalci kuma ta tsaro to mu ba mu samu wannan adalcin na a wurin mu ba an kashe mutanen nan kuma kashi da aka yi musu bai daidai ba ba mu so ba akwai bakin ciki akwai mata da aka bar su da yara an sake an bar kuma akwai yara kuma da sai aka kashe su su ma a ciki yaran na ya kamata su zama wani abu aka bar su da bakin ciki aka bar su kuma da wahala suna faman sha so muna kiran gwamnati a gan yaya za a yi a jadin tayi wannan abu
ita ko Esther Yakubu Chai tace a yanzu dai an samu sassaucin tashin hankali a yankin nasu
eh da sauki amma dai muna kira gwamnati ne su kare taimako har yanzu dai ana kashe-kashe wurare daban-daban sai yau a ji an kashe mutane na yau gobe a ji an kashe shekaran jiya ma mun yi bizo to abun kenan kuma abun kaman ma barai tsaya ba ko yaya ne so muna kiran gwamnati ne su kare kokari domin a gan abun nan ya tsaya domin gaskiya abun ya ishe mu haka
a bangare guda kuwa kwamishinan yada labaran jihar Plateau Dan Manjang yace gwamnati na iya kokarin ta wajen wanzar da zaman lafiya a jihar
babu abun da ya ce shi ne kun ga idan dangota yawa ba ta jin mai hakuri muke bayarwa kowane lokaci domin akwai abubuwa daya biyu ku wasu yawa wanda ruwar mai yango gwamnati ta yi musu a yadda ake zaman lafiyar nan babu abu shi ne muke jan kunne kowane lokaci a yi kokari a zauna lafiya domin a guji irin wannan abubuwan da suke tasowa idan ba mu kaunaci juna ba haka za mu dinga kwana muna wahalar kanmu kawai
sun yi maganar cewa wato har yanzu ba a samu kowa ba
gwamnati ba wai ta yi bacci ba ne saboda haka gwamnati kowane lokaci ana kan bincike wani binciken nan da nan za a yi sa a sami a kama masu laifi wani binciken za a jima kafin a sami masu laifi amma na ba da gaskiya na tabbaci cewa ko ba jima ko ba daidai waɗannan mutane za a farautar su kuma za a kama su
kwamishinan ya da labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya
to madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Niger tun bayan da gwamnatin Najeriya ta rufe iyakokinta a watan Agustan da ya gabata ƴan kasuwa da jama'a daga ciki da wajen kasar ke ci gaba da yin korafi ƴan kasuwa daga jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan yadda matafin ya shafi harkokin kasuwancinsu ga tamar abari da ƙarin bayani
matsaloli sai da ƙaruwa suke daga haurawa na farashin kayayyakin masarufi da kuma koma bayar kasuwancin kanshi kamar yadda Abdulsalam na Kakale sarkin shanuna da magaran ya shaida cewar suna cikin matsaloli game da wannan rufe boda
dole da aka ce a rike iyaka dole a samu matsala ta shiga da haja in kuka dauka bangaren mu dabobi ne yau dabobin nan babbar kasuwar mu da take daukan dabobi Najeriya ce to an rike iyaka dole kwa a ga koma baya a cikin harkokin kasuwancin wannan to in kuka dauka su daga can ma ƴan Najeriya daga kudu ne arewacin Najeriya suna da raunin ko fargabar zawwa ya rage zawwar su kuma mu ma in kuka dauka kai mai daukan dabobin ka kai dan ya zama tilasi ne tunda an ce iyaka kenan wa'ansu hanyoyi ne ake bi ba wanda da kai tsaye ba ake tahiya kenan dole akwai fargabar radda ko aka ce mai kasuwa iya fargaba kin ga baya kada karhin shi gaba ɗaya ba ya je kasuwancin nan cikin kwanci hankali da samun riba tunda ya zamanto mu bamu da wata kasuwa muhimmiya duk sati illa wannan Najeriya
a da kamar kuna kai dabbobi kamar motoci nawa a misali
a in da ne wannan lokacin tun daga layya zawa kaka har shiga rani ai babu adadi kasuwa ce permanent gatan akwai hallo raunin canji
su ma matafiya sun koka na yadda ake karban na goro daga hannunsu duk kuwa da kana da cikakken takardu kamar yadda wannan da ya so a saka sunansa ya shaida
daga katin karo kofar shiga bodan Najeriya ba abun da zai sarar da kai illa yanda jami'an tsaro aka jibge su kuma abin takeici ma in zaka shiga an dan ba da dama da aka yi ka shiga za a tambaye ka da ECOWAS in ka gwada abun kuma ya soji guda zai ce wai ka kawo na arziki ka bashi wani abu in baka bashi ba kenan zai gwada ma kamar mida ka zai.
To kai da ka bada na arzikin da ka je?
Wallahi sai da na bada. Akwai inda ake sa maka hannu a da, in muka je kawai in sa mana hannu ake aika shi komai ba mu bada. Amma yanzu migration institute sai ka bada 200. In baka bada ba sa samu hannu ba.
Da takardar taka da komai?
Da komai ka cika ka'ida yadda suke so.
Mai takardun ma?
Mai takardun wa, ni ne gano wanda jiya nan ladi na je aka ce sai na bar 200, sai da na bar 200 kuma na tahi. Kuma bayan hallowa na dawo na bi ka'ida dan ka in zagaye a matsayina na wanda na san incin ƙasa ta ka in yi lehi na biyu ta ka'ida. Maimakon a samun hannu in huce amma ce hallo sai na sa sai na bashi wani abu.
A ɗaya waje Musa Alasan wani masanin tattalin arziki a jami'a ta da Magaran kiraye ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta kama ma 'yan kasuwanta yanda za su rage dogaro da wasu ƙasashe.
Idan 'yan kasuwa mai kamata kawai su gama ƙarhi da ƙarhi ya zamanto in misali ga abubuwan da ya kamata Niger take buƙata na kai tsaye su je in Turai ne in Amurka ne in kuma ƙasashe na Asiya kamar Saudi Dubai da sauransu a yau. Order kaya mai yawa kenan an sa kuɗi da yawa za a iya order ta yanda yanda ɗan Najeriya suke samu su da sauki har su kamu ma misali rage kenan wani suna iya kawa kenan kuma ita a nan ɓangaren gwamnati tana iya kama musu ta ɓangaren rage musu wasu lanho na shigowa. A nan gaba Niger 'yan kasuwanmu musamman 'yan kasuwanmu su fara tunanin cewa ya kamata a fara gina kamfani na ƙera abubuwa na yau da kullum wanda dai muke buƙata na kai tsaye wanda ya kamata a ce Niger take ƙerawa wanda ita ce za ta ba mu damar kenan mu hasa dogaro na yau da kullum ba ma Najeriya a kaɗai ba na kowace ƙasa bai yiwa a ce mun bin ma buƙatar wani abu daga wata ƙasa amma ya zama to mun rage dogaran wannan kenan. Ita kuma gwamnati ta kamawa wanda suke da niyyar ƙera kamfanonin wannan ya zama to mun fuskanci cigaban arzikin ƙasar Nijar a gaba ɗaya.
Fatan 'yan kasuwan dai a samu shawarwari na tsakanin magabata don samun maslaha.
To fatanmu mu muna murna shugabanni na ƙasar Afirka za a yi kasuwa ɗaya kuɗi ɗaya. Muna ga ci gaba ne ba ƙarami ba sai muka wayi gari aka tashi babban makwabtanmu suka rihe iyaka. Kin ga wannan abu nan bai daɗi ba inda da shawarwari tunda tattalin arziki ne na ƙasa guda ƙasashe ya samu matsala sai ya shahi kowa. Shi kuma ci gaba ake so ba a bar a koma baya. In za ka gyara gidanka ma kenan sai ka shawarci makwabta a ga ya ne za a yi ba kai tsaye ba. To wannan kai tsayin ya kawo matsaloli sosai.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu
Malam David Dumas da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington.
Kina ganin ya kamata a dauki wasu dokoki akan matasa kamar ƙayyara ƙanana sai ka dan yaro dan karami an bashi salular smartphone yana amfani irin wannan kaftan salular.
Ya kamata ai hankali kamar ni yanzu haka yara na shekaran su bai kai ba amma idan koda ya kai akwai irin waya da zan ba su waya ne wanda daga kira sai kira.
Kamar da ake cewa dummy phone ake ce musu ko?
Dummy phone yes. Irin wancan waya zan ba su because idan ka bashi waya mai kamera baka san inda zai je yana ɗaukan hoto ba. Baka san waye zai tura mishi hoto ba. Waye zai tura mishi karamar video ba.
Ikon Allah.
So akwai babban damuwa.
Sa'annan mu koma baya a cikin harka gwamnati in ce idan ka san cikin ma'aikatu da dama ana tarurruka. Kuma wannan tarurruka ana yin su ne kamar a ce ba mai shiga sai wane da wane. Mai abin da mutane suke mancewa suna shiga cikin wannan tarukan ne da salulansu a aljuha. Kenan cewa wannan taron da ake cawo daga wani sai wani wani taron sirri kenan ba na sirri ba ne. Wanda ya sa abin da yake zai iya kutsa cikin wannan salula shi da hira da ake ciki aiko?
A gaskiya ne, a gaskiya. Gaskiya malam da rawar. So haka yake idan an je wannan wurare za a iya cewa kara shigo da salula, kara shigo da waya, kara shigo da abin rubutu da sauransu. A wurare ne wanda za a iya yi hiran da ana gani kamar bai kamata a shiga waya ba na ya ana haka domin abin da ake kira privacy wato
sirri kenan
sirri wato babu da shi kuma abin da irin daya daga cikin damuwan da cellular ya kawo mana kenan yanzu.
Kenan duk kenan kana cewa Malam David duk taron da an kai idan mutum na dauke da cellular ciki kenan a barbaton sirri.
A barbaton sirri babu.
Ikon Allah. Kenan ko kamfanin da ke bada kamar MTN da wa'anda kin duka san sauraron abin da ake tattauna da ake ko wanda ya sa abin da yake wani ke zauna bakin koha kamar kada ka karanta cyber security zai iya husga ya dauka IP address in wanda ke cikin taron kuma sai ya sauraron abin da ake ko
haka take akwai kasan kuma wani su mutane mu idan sun je abin da ake kira App Store idan za su yi downloading abin da ake kira applications
kamar su WhatsApp da su Imo da su wannan
da sauransu so idan kai downloading na shawayanka zai tambaye ka wasu tambayoyi ko ka bani izinin shiga wuri kaza microphone naka yawancin applications nan suna ji duk abin da kake duk hiran da kake yi suna ji
iko Allah
duk hiran da kake yi ko da baka kan waya
ko wayanta ka take
sukan ji idan suke so su ji
kenan da duk app din da ka san nan in ka ba su izini shikenan
idan ka ba su izini shikenan ka ba su ki kenan na gidanka ka ba su makullin gidanka kenan abin ba da tsoro ne sosai
ta kai mutunan adamawa ne kuma ka kwashe shekaru nawa zan ce kai na Amurka
zan ce na wuce shekara 10 muna neman na 11 yanzu
na 11 ka fito daga jihar Adamawa akwai abubuwan da kai ma jihar Taka ko ƙauyen naka kamar taimako domin samu su ci gaba
akwai yawa na yi shekaran da ya wuce na koma na je na yi koyarwa ta fannin cyber security depending security, depending teamwork, depending strategy da sauransu. Na yi koyarwa ta wurin kauyenmu kuma kowace shekara da akan yi akwai abin da ana kira day na kauyenmu. Kan je mu nemi daga nan nikan nemi taimako, samun koma, a taimaka ma yaran da suna makaranta da takardu da uniform da sauransu. Shekaran da ta wuce can kuma na samu dan samu taimako nan na koma kamar masu gudun hijira na Boko Haram a IDP camp mun samu dan kai musu abinci da sauransu da kayaki Allah ya sa gwamnatin Adamawa ta karbe mu mun kai musu kayan sun kuma gode kuma mun gode
kuna rota kungiya ce
akwai kungiya zumunta akwai kuma ni da karan kaina da sauran abokanai nan da nan muka yi so dayan da muka yi din ni da abokanai na nan na Boko Haram din da kuma na zumunta din mun je kauyuka mun sa su borehole injin na ruwa da sauransu da kauye mu kuma ni kai da kaina da sauransu kamar koyis wanda na je na last year ni nayi da kaina a kashe na arziki don taimaka mutanen Adamawa kuma Allah ya kai da lafiya shekara da zuwa zan sake yi
to iko Allah Malam David Dimas Allah ya amsa Allah ya karba kuma wannan abu da kake Malam David Dimas dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC gode da mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
To madalla nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:27 kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Mai ci a jihar Kentucky Mark Bevin ya yi jinjiya da abokin karawansa na Democrat a cikin daren jiya Talata yayin da ake kirga ƙuri'u duk da taimakon da ya samu daga shugaban Amurka Donald Trump. Bayan kirga kusan dukan kuru'un a Kentucky, Andy Beshear na Democrat ya samu kashi 49.2% yayin da Bevin ya samu kashi 48.8% na kuru'un. Lamarin da ya sa Beshear ya ayyana samun nasara yayin da shi kuma Bevin ya ki amincewa da Shankai. Ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana bibiyan bada haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar IS Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraishi. Kafafen yaɗa labaran IS a jiya Talata sun wato baza hotuna da dama na mayaka daga ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS ɗin.
To masu sauraro a nan za mu da sa'a 20 na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da engineer mu Mr. Dan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.